This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na daren yau Asabar 17 ga watan Agustan 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA wanda Madina Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar a yau ma Ibrahim Ka'annasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da waɗannan sai a sake gyara zama Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a Gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 18 dukkansu 'yan gida ɗaya. Har na ranar Asabar na zuwa ne bayan adadin waɗanda suka mutu na yakin da aka shafe watanni 10 ana gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya kai 40,000. An kai harin ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'ai daga ƙasashen Amurka, Masar da Qatar suka kammala tattaunawar tsagaita wuta na kwanaki 2 tare da sakon fatan ganin an cimma matsaya. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da masu shiga tsakanin suka fitar sun ce an gabatar da shawarwarin ɗinke barakar da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Sun ce suna sa ran za su yi cikakken bayani kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a yi a mako mai zuwa a birnin Alkahira na ƙasar Masar. A halin da ake ciki, wani hari da Isra'ila ta kai a kudancin ƙasar Lebanon da sanyin safiyar Asabar ɗin nan ya kashe 'yan ƙasar Siriya 10 a cewar ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon. Harin da aka kai na Wadi Al-Kafur da ke lardin Nafti na daga cikin mafi muni a ƙasar Lebanon tun bayan da mayakan ƙungiyar Hezbollah da Isra'ila suka fara musayar hare-hare a ranar 8 ga watan Oktoban bara, kwana guda bayan da Hamas ta kai hari a kudancin Isra'ila da ya janyo yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Ƙungiyar Hezbollah da yana ci gaba da cewa za ta daina kai hare-hare da zarar an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza. Daga cikin waɗanda suka mutu akwai wata mata da yara 2, in ji ma'aikatar. Wasu mutane 5 sun samu raunuka yayin da 2 ke cikin mawuyacin hali. Kakakin rundunar sojin Isra'ila mai magana da yaren Larabci, Abichi Adrai, ya ce harin da aka kai a lardin kudancin ƙasar ya auna ma'ajiyar makaman ƙungiyar Hezbollah. Yau Asabar asibitoci a duk faɗin ƙasar Indiya sun ki duba marasa lafiya. Sai dai cututtukan da ke buƙatar kulawar gaggawa, yayin da ƙwararrun likitoci suka rufe na tsawon sa'o'i 24 don nuna adawa da fyaɗe da kisan wata likita a wannan wata a gabashin birnin Kolkata. Sama da likitoci miliyan 1 ne ake sa ran za su shiga yajin aikin, lamarin da ya durƙusar da ayyukan jinya a faɗin ƙasar da tafiyawan al'umma a duniya. Asibitoci sun ce an matsawa ma'aikatan kwalejojin kiwon lafiya aiki don duba marasa lafiya da ke buƙatar kulawar gaggawa. A wata sanarwa da gwamnati ta fitar a ranar Asabar bayan wata ganawa da wakilan ƙungiyoyin likitocin, ta buƙaci likitocin da su koma bakin aiki domin amfanin jama'a. Sanarwar ta ƙara da cewa gwamnati za ta kafa wani kwamiti da zai bayar da shawarar matakan da za a ɗauka don inganta kariya ga ƙwararrun ma'aikatan lafiya. A martanin da ta mayar, ƙungiyar likitocin Indiya ta ce tana nazarin tayin na gwamnati amma ba ta janye yajin aikin ba, wanda zai kare da misalin karfe 6 na safe agogon ƙasar agobar Lahadi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu koma gefe guda, Madina Dauda ta shigo da shirin zauren VOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau muna kasar Niger kuma a jihar Maradi inda zamu yi tsokaci kan yanayi da gidajen radio masu zaman kansu ke ciki a jihar tunda aka samu sauyi a mulkin kasar daga farar hula zuwa mulkin soja bari dai in mika ku ga jagoran shirin Mansur Sani
kamar yadda kuka ji a cikin shimfidar shirin muna tare da malamai daban-daban waɗanda zamu yi magana akan halin da gidajen radio masu zaman kansu suke rayuwa daga lokacin da aka yi juyin mulki har yanzu a yanzu zamu ji ta bakin kowanne daga cikin su domin sanin makomar waɗannan radioyi da ma ci gaba ko kuma koma baya da sauran al'amura waɗanda suka jibanta haka din to ba tare bata lokaci ba kafin mu kasance a cikin shirin zamu gabatar da waɗanda muke tare da su ɗaya bayan ɗaya assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana Inusahim wakili kungiyar radioji da kuma television wanda na cewa CSC
Masha Allah sai.
Assalamu alaikum. Hajara Haruna Radio Liberty Maradi.
Masha Allah sai kuma.
Assalamu alaikum. Sunana Basiru Sadu dan jarida ne a gidan radio da television Sarauniya reshen jihar Maradi.
Masha Allah sai kuma.
Sai Abdul Neto na kungiyar Horo Kula ta Kodaye jihar Maradi.
Ni sunana Ibrahim Inazum dan jarida ne radio na Garta Maradi.
To bari in yi ƙetare domin dibuta daga tushe. Ibrahim Inazum dan jarida a gidan radio Nagata watakila shugaba ne a gidan ku
eh director ne na
yauwa to mallam Ibrahim wata hanya ce ake ciki ko kuma wani irin hali gidajen radio masu zaman kansu suke ciki daga lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yanzu da muke wannan magana
ga san hali an ce hali gaskiya hali dama gidajen radio suna cikin halin kunci kamma ayyukan mulkin domin tunda aka dauko annoban nan ta COVID-19 da ake kira corona ya yi shafan kakokin jarida daga nan ana neman maslaha ina za a huta ma wannan matsalan aka zo kasam aka shiga wannan yanayi na juyin mulki kuma kenan ya karasa gidajen riduka da su ɗan jaridan cikin wani kunci na daba tunda me ya dalili duka abukan hulɗa abukan mu'amala wanda da su ne watakila yan kahohin radio kan suke samun kuɗin shiga duka suka rihe suka tafiyansu daga nan kenan inda ba talla ba biyan kuɗin rahoto ba waɗansu ayyuka na galgadi da na al'umma
wanda za a ce abubuwa da kansu tsawa daga garin su ne ake dogaro
daga garin su ne ake dogaro su ne kuɗa suke sa kuɗaɗen shiga cikin kahohin jarida na ƙasar nan yawanci duka to aka zo cikin wannan dawarkin duka sun tai ita gwamnatin kuma ita tana kakanike kenan daga nan wurin gwamnatin ba tsammanin wani abu wanda suke tallafa sun tai kaga kuma ita jarida matsalar ta dole ne in ka bude radio kai ba ni labari inda yanayin
ba kaman mai shago bane
ba kaman mai shago bane ko ban yawa shi dan jarida dole ne ko ci sahiya a yi wannan aikin kaga abin da yasa ɗan jarida suka shiga wannan halin na hakulai
To rubarin mu dawo bangaren ma'aikata.
To assalamu alaikum sunana Basiru Saidu dan jarida ne a gidan radio da television na Sarauniya reshen jihar Maradi.
Wani irin hali ku ma'aikatan gidan radio kuke ciki? Muna magana akan juyin mulki zuwa yanzu. Me ya canza? Wace irin karuwa aka samu tunda daraktan radio Nagarta ya bada labarin irin yanda ake samun ci gaba a wancan baya da yanda kudade suke shiga? To bari mu debo shekara kadan ba za mu yi magana corona ba zuwa hali yanzu wani irin hali ku kuke ciki
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na ji dadin wannan tambaya da kai min malam Masir to a matsayina na dan jarida wanda kuma a yanzu haka nake aiki a gidan radio da television Sarauniya reshen jihar Maradi hakika an samu sauye-sauye da dama da kuma kalubale na rayuwa musamman a cikin aikin namu na jarida mu ma'aikatan idan ka dauki karamin zango mu dauka daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu wato ina nufin kamar daga lokacin da Niger ta tsinci kanta a yanayi na juyin mulki inda aka hambar da gwamnatin farar hula sojoji suka zo to gaskiyar lamari a zahiri abubuwa sun sauya da dama idan ka dauki misali kamar bangaren yadda lamura suke gudana kafin a yi in ka kwatanta shi da yanzu a mu bangaren mu ma'aikata har ga Allah sai mu ce abin ya zo mana da kalubale da dama musamman in ka dauki musamman bangaren shi gudanar da aikin kanshi yana tattare da kalubale
a matsayin mu na ɗan jarida saboda yanzu kafin ka samu labari to fa sai ka kai ruwa rana zaka shiga ka huta ka shiga ka huta ka shiga da ƙyar
ne abin wahala alhali abin ne wanda duniya take kallon kusan kowa ya bi
to abu ne
da mutane suke shiwa su yi nuna murnar su da samun yanci da ganin cewa a wannan gwamnatin ta haihuwa can a wannan lokacin suke hana ko wasu bayanai ko kuma wajen balansun a matsayin ku na yan jarida wajen neman masu korafi ne kuke shan wahala
yawa to inda matsala take yanzu in ka dauki bangaren rashin daukar ra'ayoyin mutane al'ummar kasa kan yaya kasa take tafiya ko ya al'amura suke tafiya ala kullu halin galibi bangare ɗaya ne zaka samu kafin ka samu ɗaya bangaren gaskiya muna shan wahala menene bangaren ɗaya waɗanda za su kalubalanci wannan tafiya ko kuma za su yi kira a gyara
kana ganin akwai kalubalen haɗi ne Abbasi ko kuma a babu shi
a kalubale ai sanin kowa ne a matsayin ɗan jarida a matsayin masu saurare wanda ɗaiɗaiku al'umma cikin ƙasa sun san abubuwan da suke faruwa amma inda matsala take ka fito ka bayyana ra'ayin naka nan ne kalubalen ga mutane suna ganin dai muna samu labarai muna ɗorawa suna saurara amma ba sa tunanin yaya rayuwar mu take mu ma ɗan adam ne kuma ci muke sha muke sutura muke akwai iyalai a ƙarƙashin mu akwai ɗan uwa da abokan arziki wanda suke jira mu samu su ma mu basu to wannan wurin muna da kalubale babba domin in ka kula kudaden da za ma'aikatan namu za su samu har a ce an biya mu albashi to sai an kai ruwa rana
ba sa shigowa
kamar yadda ya kamata
wani irin hali sauran ma'aikata waɗanda kake wakilta suke ciki shi nake so in samu karara
to abinda ma'aikata suke ciki suna cikin hala haula'i yanzu ma'aikacin da in wata ya kare zai dauki buhun shinkafa ya kai gidan shi ya ajiye ledan maka ko karton maka guda ya kai gidan shi aji wallahi yanzu siya da gaske zai sai kilo 10-15 a dunkule ya kai gidan shi aji a yau kana ma'aikata idan aka kiraye ka iyalinka cikin iyalinka akwai rashin lafiya amma ta iyalin naka amma ta yaranka da sauransu to wallahi tunani kake idan ka tafi da wasu kuɗi ne ma zaka tafi likita saboda baka da su a hannunka kuma baka san inda zaka same su ba amma kuma wasu suna maka kallon dan jarida ne kullun kuɗi kake samu kana mu'amala da manyan ma'aikata da manyan wane ne da manyan yan kasuwa da sauransu amma kuma a zahiri abun ba haka bane sannan kuma in ka dauki kamar bangaren kai kanka ka je ba da ainihin nauyin kanka da kanka zuwa ma'aikata ka kuma mutum ne suke da abun hawa a cikin mu sai kai da gaske zaka biya kuɗin a daidaita $40 $50 kana ma tunanin me zaka bar wa iyalin naka a gidanka sannan ka zo ma'aikata ka sauke nauyin alƙawarin da ka ɗauka ne za ka yi aiki tsawon wata guda wani lokaci a ƙafa za ka taho ni nan da nake maka magana galibin lokuta akwai lokutan da wallahi cikin ruwa nake hutuwa cikin ruwa nake tafiya gida kuma a ƙafa nake tafiya ka san inda gidana ke domin san gidana da ma'aikatata a ƙafa nake tafiya in je in zo saboda wannan $40 kin ina kallanta a matsayin in na hau a daidaita ban bar komai a gidana ba karan barta a gidana ko wani abu ne a daidaita to wannan kaɗan daga cikin irin kalubalen da mu ma'aikata muke fuskanta a cikin rayuwarmu ta aikin jarida.
Mun gode Basiru bari mu je ga malama ta gaba.
Ni ce Hajara Haruna ɗan jarida ce Radio Liberté a nan Maradi.
Hajara Haruna kallabi tsakanin rauna a duk lokacin da aka shiga irin waɗannan abubuwa da mutane suke bada labari kuma ta shafafi ne ga mai ƴan gata ne. Me za ki ce game da wannan hali da lokacin da aka yi mulki zuwa yanzu wajen neman labarin da wajen wallafa su da wasu abubuwa za a iya cewa a bangaren mata harka na tafiya yadda ya dace
to malam masra abinda za ni cewa kamar da Basir sai da ya magana matsalar duka guda ce
tana shafan mata
mata ba yan jarida ba ne ba
yan jarida ne
yadda suke aiki haka muke aiki yadda suke inda suke shiga haka muke shiga wahalar da suke ci haka muke ci
mun koro hira amma lokaci ya mana halinsa idan Allah ya kai mu makon gobe malama Hajara Haruna za ta ci gaba da amsa tambayar da Mansur Sani ya yi mata a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga jihar Maradi ta kasar Nijar sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya
a gaida Madina Dauda to kada dai a sha'afa shirin da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum zuwa ga filin amsoshin tambayoyin ku na sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani tarihin mataimakiyar shugaban kasar Amurka wato Kamala Harris. Wani ci gaba ta kawo a kasar ta Amurka ganin yadda shugaba mai ci ya janye mata daga takarar bayan muhawarar shi da abokin takararsa Donald Trump. Masu tambayar haɗin gwiwa Ishaq Abdullahi Ɗarimi Bena da Rabu'u Muhammadu Haladu Mai Goro Ɗarimi Bena. Idan masu tambayar Ishaq Abdullahi Ɗarimi Bena da Rabu'u Muhammadu Haladu Mai Goro Ɗarimi Bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo muku daga Dr. Mahadi Abba, malami a tsangayar tarihi ta Jami'ar Modibbo Adama dake jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce
barka da warhaka masu sauraro. Wato ita Kamala Harris ana haifeta ne ranar 20 ga watan October 1964 a jihar California kasar Amurka. Wato ita ɗan asalin jihar California ne a cikin kasar Amerika. Sunan baba banta wato Donald Joshua Harris dan asalin Jamaica ne shi kuma babanta wato baki mutum ne kuma asalin sa. Ita maman kuma sunanta Shamaila Copeland ita kuma asali ir India ce. Suka yi aure a 1963. Aure tsakanin babanta da mamanta an yi 1963 a jihar California. An haife ta shekara na gaba wato 1964. Su biyu ne a babanta, su biyu ne da baban da maman, duka tana da yar uwa mai suna Maya. Amma baban suka rabu da maman 1971. Wato ita Kamala tana shekaru 7 kenan, babanta da mamanta suka rabu, amma ta girma a hannun mamanta. Amma baban ya ci gaba da daukan dawainiyarta, karatunta da sauran abubuwa gaba daya da yar uwanta.
Haka ya wato dokta, yaya bangaren karatu kuma da ita Kamala Harris take da shi? Wanne ne matakin karatunta kuma a ina da ina ta fara karatu? Misali,
ta yi karatu degree na farko harkan siyasa da kuma tattalin arziki a nan Washington DC, wato sunan University Howard University Washington DC, wato wannan makaranta ya shahara inda bagage suke karatu a cikin Amerika. Degree ta na farko, ta yi degree kuma na biyu, wato degree na biyu amma fa ba masters ba, amma a harkar lawyer.
To dokta, bayan da ta kammala waɗannan karace-karace da kai har ta kai ga matakin lawyer, to yaya da ta gama wannan karatun ta tsaya kenan a iya lawyer ko dai ta fara aiki? Misali, ko ta ci gaba da aiki?
Ta gama wannan degree sai ta ci gaba da aiki a wannan jihar ta San Francisco Anthony, wato lawyer mai na gwamnati, har ta girma ta zama alƙalin alƙalai na jihar na wannan jihar daga 2004 har zuwa 2011 tana wannan kujeran.
To dokta, yaya kuma aka yi ta tsandama cikin batu na siyasa, duba da cewa ta ci gaba da yawa jihar ta hidima har kuma ta kai ga matakin alkali a wannan jiha tata? Ya haka yi kuma ta tsunduma siyasa?
Daga baya ta nemi zuwa senate, ta shiga siyasa. Kuma asalinta ita yar democrat daga babanta har zuwa kanta. Ta shiga siyasa, ta je senate na America, daga nan kuma ta yi shekara hudu 2017 suka je, ta yi shekara hudu wato 17, 18, 19, 20. Sa'annan ta nemi takarar shugaban kasar America a wancan lokacin tare da Joe Biden, amma daga baya ta janye ta barwa Joe Biden. Da Joe Biden ya samu ticket na wannan kujeran, sai ya neme ta akan su zo su tafi tare as a running mate. Ta dauke ta a mataimakin shugaban kasa, suka shiga zabe kuma suka ci zabe tana nan a mataimakin shugaban shugaban kasar Amurka har zuwa yau. A wannan lokaci da muke maganan nan, mataimakin shugaban kasa ya janye cewa baya bukatar cigaba domin rashin lafiya da yake damunsa, amma ya ce wannan kujeran ta barwa ita wannan matan, kuma Patins ta indozin nata cewa ta cigaba ta nemi wannan kujeran.
To data akwai wani batu da mai sauraro zai so ya ji shine, shin an taba samun mace bakar fata wadda ta yi gurmaya har ta kai ga matakin samun tikiti na shiga takarar shugabancin kasar Amurka daga lokacin da aka fara demokradiya zuwa yanzu?
Wato za ta zama mace na farko baka wanda za ta nemi wannan kujeran na Amurka, kuma ta zama mace na farko ma wanda ta zanna a wannan kujeran na mataimakin shugaban kasar Amurka. Tunda aka zanna ba a taba samun mace ta rike wannan kujeran ba, ita ne na farko kuma bakin fata na farko kenan. Kuma tun tarihin Amurka ba a taba samun mace wanda ta yi shahara har ta samu wannan kujeran ba, sai ita na farko kuma bakin fata asali da kuma asalin yar India, kuma ta hada guda biyu, wato babanta daga India da muka yi magana na farko da kuma babanta dan asalin Jamaica da kuma bakin mutum shi ma. Wannan ya sa ta shiga tarihi in ta ci zabe wanda ake yanzu, kuma za ta zama mace na farko kuma asalin bakin fata wanda za ta shiga White House akan ita shugaban kasar Amerika, in Allah ya sa tana da rabo ta samu wannan kujeran.
So doctor, batu na gaba sai kuma magana iyali, yaya batun aihuwa dangane da ita mataimakin shugaban kasa Kamala Harris kuma yar sakarar kujeran shugabancin a kasar Amurka?
Magana aihuwa kuma da aure, lalle ita Kamala Harris ta yi aure ne a 2014, wato 2014 ta auri mijinta mai suna Douglas M. Hoff, shi ma wato babban alkali ne a wannan jiha na California. Ta aure ta amma babu aihuwa tsakaninsu. Shi wannan mijin nata dama ya taba aihuwa can baya da wata mata mai suna Christine. Suna da ƴaƴa guda biyu masu suna Cole da Ella, wato Cole na miji da Ella mace. Ya haife su ne tare da matansa na farko da za su yi aure da ita wannan matan, wato Kamala kuma su riga su yarjejeniya cewa babu aihuwa fa. Ta yadda kuma shi ma ya yadda, suka yi aure. Yanzu wannan ƴaƴan guda biyu wanda wannan mijin nata ya aiku tare da wannan matansa na farko, ita ne ƴaƴansu, ita ne ƴaƴanta, kuma ita tace wannan yaran sun yi mata, ba ta bukatar wani yaro a gaban ta, wannan yaran nata ne, kuma shi isa haka Allah ya yi za ta ci gaba da daukan dawainiyar su akan yaran ta ne. So wannan ne tarihin ta na maganan aihuwa. Kada mutane su yi tsammani cewa don an ce mutumin nan bakin mutum, wato babanta din nan bakin mutum ne fa, amma shahararren malami ne, ya kai matuka na professor, ya wuce professor ma har ya shiga abin da ake cewa emeritus, wato ya wuce matakin professor na harkan tattalin arziki, wanda ya yi shahara a America a duniya gaba daya ta harkan tattalin arziki da kuma kasarsa na Jamaica inda ya fita. To kun ga babanta mai ilimi ne, kuma yana da arziki wanda Allah ya masa lokacin, har yanzu kuma yana duniya, shi Allah bai masa rasuwa ba, amma maman ta rasu. Maman kuma ita ma fa mai ilimi ce, kuma malama ce wanda ta yi kaurin suna wurin taimaka research wanda akai aka samu maganan breast cancer a duniya. A lokacin da take duniya ta yi aiki a wurare da dama, inda ta bada gudumawar ta wurin kwakulo maganan rikicin breast cancer, wato cancer na mama. To ita Allah ya mata rasuwa a 2009. Ita wannan matan Kamala Harris ta ce lalle ita zamanta a duniya ta samu goyon bayan babanta da kuma mamanta, su suka sa ta a hanya, suka taimaka mata, suka karantar da ita maganan gaskiya da faɗin gaskiya da kuma lare amana. Wannan ya shimfiɗa rayuwarta akan wannan tafiyar har zuwa yau.
To doctor, menene ya sanya ita Kamala Harris ta shahara a duniya har ya kai ya kawo ta kai wannan mataki na mataimakin shugaban kasar Amurka, wadda kuma yanzu gashi jam'iyyarta ta sake tabbatar da ita a matsayin yar takarar shugabancin kasar Amurka?
Abubuwan da matan nan ta taimaka sosai a duniya yana da dama. Abinda ya sa ta shahara a duniya, na farko lokacin da take wannan alkalin na jihar California, ta kawo sauyi da dama a harkar maganan dokoki na jihar, har da ma na Amerika gaba daya. A nan ta yi kaurin suna, kuma da ta ci zabe zuwa Senate a Amerika, nan ma ta ba da gudumawa sosai wurin tabbatar da cewa an bi dokoki wanda ya kamata na immigration, irin su immigration, kuma dokoki na amfani da bindiga a hana yara, kuma a kara daurara kada kowa ya zama yana da bindiga a hannunsa. Haka kuma ta tabbatar da cewa shi shugaba Trump lokacin da yake shugaban kasa a wancan lokacin ta kuma tana senata ta tabbata cewa shugaba Trump ya bi ka'idoji da aka giddaya domin tafiyar da harkar Amerika tana daga cikin wanda suka bada gudummawa sosai wurin tantance mutanen da shi shugaban kasa ya tura wurin senatoci don a tantancewa tantance masa to wannan ya bata kwarin gwiwa kuma ta yi shahara a wannan lokacin da take senate da kuma tana alƙalin alƙalai na jihar California yasa Amerika da duniya gaba daya suka santa har ma Allah ya kawo lokacin da shi wannan shugaban kasa mai ci yanzu ya zabe ta akan ya zo ya taimaka su tafi tare kuma Allah ya sa suka ci zabe har yau gashi yau ita ne take dauke da wannan party kuma ita ne shugaban kasa wanda party ta daida in Allah ya sa suka ci zabe za ta zama na farko mace a wannan kujeran na farko mace kuma bakar fata a wannan kujeran kuma mace na farko za a ce wanda za a samu daga asalin kasar India da nan wuri
yo to daktar lokacin da ta je senate wato majalisar dattawa na kasar Amurka a nan kan bata dan yi wani kafafus bane misali ko ta dan bada wani abun tarihi ko ta dan wani bajinta a wannan senate din a wannan lokaci
lokacin da ta je senate ma zaka gani ta yi tarihi a wuri ita ne bakin mutum na biyu wanda ya je wannan senate din a tarihin America na farko mutumin da ya je bakin mutum wanda Allah ya kai shi senate na America shine senator Barack Obama wato tsohon shugaban kasar America shi ma bakin fata ne ita ne na biyu bakin fata wanda Allah ya sa ta je wannan majalisa kuma ita ne mace na farko kuma mutum na farko daga kasashen Asia wato tunda asalin ta India ce ita ne na farko daga wurin wanda Allah ya bata mukamin zuwa wannan kujerar na senator a tarihin Asian American to kaga tana da tarihi dumbin yawa na farko mace wanda ta dauki wannan kujerar na biyu ita ne da bakin fata na farko wanda ya dauki wannan kujerar na mataimakin shugaban kasa ta sake duwa kuma ita ne mace na farko wanda ta fito daga Asia ta dauki wannan kujera na mataimakin shugaban kasa da wannan nake tunani cewa mun gamsar da mutanen da suka tambayi tarihin ita wannan matan
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba malami a tsangayar tarihi ta Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa Najeriya da wakilin mu a shiryar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
a gaida Ibrahim Garba to kafin mu nade tabar mu shirin namu ne yau ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice
Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a Gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutane a kalla 18 dukkansu 'yan gida daya har na ranar Asabar na zuwa ne bayan adadin waɗanda suka mutu na yakin da aka shafe watanni 10 ana gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya kai 40,000 an kai harin ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'ai daga ƙasashen Amurka Masar da Qatar suka kammala tattaunawar tsagaita wuta na kwanaki biyu tare da sakon fatan ganin an cimma matsaya Wani hari da Isra'ila ta kai a kudancin kasar Lebanon da sanyin safiyar Asabar din nan ya kashe 'yan kasar Syria 10 a cewar ma'aikatan lafiya ta kasar Lebanon. Harin da aka kai na Wadi Al-Khafur da ke lardin Nafti na daga cikin mafi muni a kasar Lebanon, tambayin da mayakan kungiyar Hezbollah da Isra'ila suka fara musayar hare-hare ranar 8 ga watan Oktoban bara, kwana guda bayan da Hamas ta kai hari a kudancin Isra'ila. Da yanyu yaki tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Yau Asabar asibitoci a duk faɗin ƙasar India sun ki duba marasa lafiya, sai dai cututtukan da ke buƙatar kulawar gaggawa, yayin da ƙwararrun likitoci suka rufe na tsawon sa'o'i 24 don nuna adawa da fyaɗe da kisan wata likita a wannan wata a gabashin birnin Kolkata. Sama da likitoci miliyan ɗaya ne ake sa ran za su shiga yajin aikin. Lamarin da ya durƙusar da ayyukan jinya a faɗin ƙasar da tafiyawan al'umma a duniya.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni karanto labarai da Fiona Wamai Nandudu da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu, ni Aisha Mazu, ake cewa. kuwa na lafiya. Ma'asalama.